الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عيدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. Assalamu alaikum muslimin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai tsarki a wannan sura mai albarka, suratul Hijr. A wannan musallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin lamba. Yau insha Allah ta'ala 12 ga watan 9 hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 daidai da 22 ga watan 3 2024 miladiyan annabi Isa alaihi salatu wasalam. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan karatu mai albarka. Kamar yadda aka faɗa, muna nan a cikin wannan sura mai albarka, suratul Hijr, kuma mun tsaya aya ta 90 daidai, inda Allah madaukakin sarki yake mana bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shi mai gargadi ne, kuma bayyanannen mai gargadi a fili kamar yanda aka saukar da shi gargadin a mutanen da suke almuttasimina. Mun ga kuma ma'anan almuttasimun ko to wa'annan almuttasimun din shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin, sai yake cewa alladhina ja'alul qur'ana idin, sune wanda suka sanya qur'ani ya zama wato kenan yanki yanki, kamar yanda su din suka zama kashi kashi, haka suke son alqur'ani shi ma ya zama wato kenan kashi kashi. Kashi daya su dauke shi waka, kashi daya su dauke shi sihiri, kashi daya su dauke shi bokanci, kashi daya su dauke shi dabo da dai sauran abubuwan da suka ga wato kenan ya dace musa fahimtar su. Don haka Allah madaukakin sarki yake jan kunnan wayannan mutane. To mu je mana
rabbika lanas'alannahum ajma'in,
bayan da Allah madaukakin sarki yayi mana bayani akan mutane suke wa wato kenan alqur'ani wato kenan zagon kasa saboda karar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu karbuwa, to sine sai yake cewa fa rabbika, tabbas ya Muhammad na rantsa da ubangijinka. Kaga annabi rububiyya ta shigo tun da ya rantsa da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Allah madaukakin sarki ya rantsa da kansa domin shine ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam din, na rantsa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'ina, wallahi sai mun tambaye su wato kenan gaba ɗayan su, sai an tambaye su gaba ɗayan su. Allah madaukakin sarki yake cewa ayyuna nas'alana haula alladhina jara dhikruhum amma amilu fid dunya, wayannan mutanen da muka ambaci sunan su almuttasimi ko almuttasimun da alladhina ja'alu alqur'ana idin, da sauran wayanda suka zo kafin su, mutanen da muka ambata mutanen ashabul hijri da sauransu, to duka Allah madaukakin sarki ce wallahi sai mun tambaye su gaba ɗaya su ranar tashin alkiyama. A cikin Sahih Bukhari, da yawa daga cikin malaman ilimi sun yi bayani cewa wato kenan fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina din nan, amma kanu ya'maluna, wato kenan da mu tambaye su akan kalmar la ilaha illallah, kenan Allah madaukakin sarki zai tambaye su ranar tashin alkiyama akan la ilaha illallah, kuma sai yace ajma'ina gaba ɗayan su. Mu fahimci wannan, kowa da kowa kenan, fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'maluna, za mu tambaye su gaba ɗaya akan abin da suka sanje suna aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an qawla la ilaha illallah, za a tambaye su akan la ilaha illallah. Saboda kenan kowa za a tambaye shi ranar lahira akan la ilaha illallah, yana faɗan la ilaha illallah ko kuma wato kenan baya faɗan la ilaha illallah, shine wato kenan akan abin da su kasance suna aiwatarwa din ai lam yakul amma kanu yaquluna. Saboda siyakin yace la nas'alallahu ajma'ina amma kanu ya'malu, bai ce amma kanu yaquluna ba. Don haka kenan idan za a yi tambaya akan la ilaha illallah kuma akan abin da suka aikata, bai ce abin da suka faɗa ba. Da mujarradin ka ce la ilaha illallah wani sai ce amma kanu ya ƙuluna, to suna faɗan la ilaha illallah a ba su faɗan la ilaha illallah, a nan za a yi musu tambaya. Amma sai ce amma kanu ya amalu ne, wanda mutum yasa akan abin da suka zance wato kenan suna aikatawa. Mun fahimci wannan wato kenan ya halatta, duk da cewa ya halatta mu ce ai faɗan la ilaha illallah ma da baki ma ai aiki ne, amma kuma zahirin abun wato kenan ya wuce wannan. Za a tambayi mutum anil qauli wal amali, maganganun da mutum ya fara da bakinsa, in ka ce la ilaha illallah to me kai akan la ilaha illallah, ya ka tsara rayuwarka akan manhajar la ilaha illallah, ko kuma la ilaha illallah nan wato a baki ne kawai kake aiwatar da ita. Allah madaukakin sarki zai tambaye mutane akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ilaha illallah, ai wato kenan anil wafa'i bis sidiki limafaiha, Allah zai tambaye ka ka cika alƙawarin gaskiyar tsakaninka da faɗan la ilaha illallah, ko kuma la ilaha illallah tana wani gefe daban kai kuma kana wani gefe daban, kai dai kawai haka kawai kana cewa wato kenan la ilaha illallah. Saboda in mujarradin faɗa ne wani lokaci zaka sa in ya nuna in ya shiga wani ce la ilaha illallah, wani arna ma ya ce la ilaha illallah, da dai sauran irin wannan. Na taɓa yin kaɗan wani ɗan ajimu wanda daga alhamdulillah zuwa sabbidu zai karance maka, kai na taɓa yin wani ma yaron makarantar mu suna sama alhamdulillah hana kaga yanzu ne ce maka la ilaha illallah ba wani abin abin ba ne. Akwai ɗan ajimu da muka suna sa Mustapha Shehu, kaga ƙarshen suna kenan Mustapha Shehu. Akwai Musa Mamma, duka waɗannan ba musulmai ba ne, muna tare da su kuma duk abin da za su ce maka na la ilaha illallah abin mai sauki a gabansu, dan Allah ka bari, dan Qur'an, dan Annabi Muhammadu kaza 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 da sauransu komai. To mujarradin magana ne, amma kuma mun tashi za mu ware mu tafi sallah, su ko ba su tafi sallah ba, sai su tafi coci ko su tafi gurin kwaya. To saboda haka kaga kenan ashe bayan la ilaha illallah akwai abu da ake kira alwafa. Alwafa shine cika alkawari, a ganka ka tsaya a gefen la ilaha illallah akan abubuwa na rayuwa gabaki daya. To wannan shine kamar da Hassan al-Basri yake cewa laysal iman bitahalli wala din bitamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqahu al a'mal. Imani fa da kuke ganin sannan ba wai abin da kake za ka yi kwalliya da shi ba, sannan addini da kake gani ba wai buri ba ne ka ce ai ni ka iya yana da ka karuna ai mu ne kaza kaza kaza. Abin da ake nufi da imani shine abin da ya tabbata cikin zuciya, aiki ya tabbatar da shi zuciyarka, ce la ilaha illallah ka yadda a cikin zuciyarka ka la ilaha illallah da duk ma'ananta, sannan a aikace kuma a ganka kana yi, ba za ka ce la ilaha illallah ganka kana shan giya ba, don bai dace da tafiyar la ilaha illallah ba. Ba za ka ce la ilaha illallah a ganka kana ƙarya ba, ko kana sata ba, ko kana duk abin da wato yake yana warwarewa la ilaha illallah, ballantana kuma ma a ganka a ɓangaren shirka. To kaga wannan direct wato kenan tanakur kenan. Wali haza, saboda wannan dalilin ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man qala la ilaha illallah muklisan dakhala janna. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace la ilaha illallah yana mai ikhlasi tsakaninsa da Allah, to wannan mutumin sai ce ya shiga aljanna. Kila sai aka ce ya rasulullahi wa ma ikhlasuha, to menene ikhlasi? Ita kanta kalmar la ilaha illallah, yawa dace man qala la ilaha illallah dakhala janna, amma daga wacce man qala la ilaha illallah mukhlisan, duk wanda yace la ilaha illallah mun san mun fahimci jiya da ake tafi ana ta daurare ana ci gaba ana ƙara abubuwa gaba ko idan da farko farko yace ban kala la ilaha illallah da kana janna a lokacin duk wanda yace la ilaha illallah yana abaidu da kowace doka daga baya da aka dawo Madina sai aka samu munafikai ko sai suka zama muzabzabina bayna zalika muzabzabina bayna zalika la ilaha illallah wa la ilaha illallah suna tare da musulmi suna tare da Allah don haka yanzu sai aka samu tadawuri man kana la ilaha illallah muhlisan duk wanda yace la ilaha illallah yana ikhlasi ko to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana nan akan wannan magana da kalar jannata sai aka ce musu to shikenan menene ikhlasin nata ya rasulullahi sai yace menene anta juzuhu amma harinallahi shine la ilaha illallah ta zama ta sha makance shi akan abin da Allah madaukakin sarki ya haramta la ilaha illallah ta hana shi haram duk koma wani iri ne ta hana shi sabo ta hana shi ƙarya ta hana shi tsegumi ta hana shi duk abin da shari'a wato kenan ba ta so to ka gani har yanzu akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha ahida li ko ahida ilayya Allah ya atini ahadun min ummati bila ilaha illallah la yaqnutu biha shay'an illa wajabat lahu aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi min alkawari ai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya yi min alkawari cewa babu mutumin da zai zo min ranar lahira da la ilaha illallah bai cakuɗa la ilaha illallah da komai ba ya tafi da ita safi fiyo tsarkakekkiya kenan ko bai zo min da ita ta cakuɗa da wani abu ba babu mutumin da zai haka face sai ya shiga aljanna ranar tashin alkiyama sahabbai sai suka ce ya rasulullahi wa man ladhi yaqnutu bila ilaha illallah to menene zai cakuɗa da la ilaha illallah wanda har zai sa mutum ba zai shiga aljanna ba tare da ya zo da la ilaha illallah qala sai yake cewa hirsan alad duniya wa jam'an laha wa man an laha na farko ko dai duniya ina so mu nazari akan wannan mutane za su zo suna cewa la ilaha illallah amma ko dai duniya zai hana su ko dai duniya ne na tara abuwa da yawa mai yawa abin da zai zo a cikin kwakwalwarmu da gaggawa shine kudi to kudin yana ciki tabbas amma kusan shugabanci yana ciki kuma shine kusan ɗaya daga cikin manya-manyan sau da yawa za ka ga mutum a kan ƙoƙarin ya ga ya zama shugaba ko kuma son sanuwa ana kiransa hubbu shuhura son kai ma ka sanu ka kafa ƙungiya ko ka yi kaza ko ka shiga cikin nan ka kurmutsa nan eh saboda duniya ta san ka kai ma ka zama ka fito ka zama ka samu farkuwa kun bai ci wannan to irin wannan zai iya shiga ciki kuma zai iya sa mutum ya zama la ilaha illallah na sannan ya zama yayi amfani da duk abin da wasa'il din da zai yi amfani shi dai samu shuhura don haka Sheikh Usman dan Fadil yake cewa famanitta ina faɗa magana da malamai yace famanitta lahu Allah bil kumuli fala yatlubu zuhur duk malamin da Allah ya jarrabe shi da kumul shine wato kina zama a gefe ta yadda duniya ba ta san shi ba to karfe ne da karfi sai duniya ta san shi fala yatlubu zuhur kar ya ce sima ga malama da malama ba su gani ilimi ba wannan bai ka akala ba ka suna magana ba ka suna kuskure kaza kaza bari shi ma ya zai wanda mataki zai dauka shi ma duniya ta san shi yace duk wanda Allah ya jarrabe shi sai inda Allah bada kuɗin sarki ya ba kowa ne zai samu duniya karbuwa a duniya ba ba kowa zai samu sanowa a duniya ba ba kowa duniya za ta san shi ba amma idan mutum yana son duniya sai ta san shi to ya dauki mataki na farko na farawa a cikin wato kenan kuskure don haka yake cewa kwaɗayin duniya wajen Allah sannan tara dukiyar to kun ga dukiya a nan a wannan hadisi ya zo na biyu kenan ko yau kwaɗayin duniya zai zama ɗaukar shi da shuhura neman yin wato kenan sanuwa a duniya sannan da kokarin tara duniya ɗin ko wa man Allah da kuma neman wato kenan kariya za ka yi mutane sau da su baka kariya don ka cimma muradinka a yi ta kashe 'ya'yan mutane kai ba damuwarka ba ne kai dai kawai sunanka ya ɗaukaka a gidanka ta bayyana sunanka ya zama a ko'ina an san ka ƙungiyarka ta zama ta samu karɓuwa 'ya'yan mutane da ake ta kashe wa don ba damuwanka ba ne to duka irin waɗannan yana kawo wato kenan matsala. Sai kaga mutanen nan sun zo ya kuluna qaulal anbiya'i wa ya'muluna a'malal jabaira, suna magana magana ita annabawa, da su ja aya da su ja hadisi, amma kun an zo wajen aiki fa da kaga aikin da suke yi wani lokaci wato kenan na jabaira ne. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la zawarud dunya ahawn min indillahi indillahi go mimmi min iraqati dami muslimi, duniyan nan gaba ɗaya ta tashi ya fi sauki a gurin Allah akan azubar da jinin mutum musulmi. Don haka duk mutumin da zai kokarin abin da zai kare jinin musulmi wannan shine wajibi a kansa. Amma kaka samu mutum saboda shuhurarsa da daukarsa za a kashe mutum 100 bai damu ba, yana son goma a kashe, saboda shi dai ya samu ne ya samu ya samu daukaka. To duka irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke sa wato kenan abinan suke bata la ilaha illallah da mutum zai je da ita ranar lahira. Ka zo da la ilaha illallah, ka ji aya, ka ji hadisi, kuma amma kaza 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 da sauransu, to kaga wato kenan akwai matsala. Don haka da Allah madaukakin sarki yake fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, amma kan ya amaluna na rantsa da ubangijinka ranar tashin ayyaba kakkab dinsu sai mun tambaye su akan abin da suke aikatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da la ilaha illallah. La ilaha illallah kuma wato kenan mai ikhlasi wanda zai zama wato kenan ta raba shi da abinda wato kenan shari'a ta haramta. Mun fahimci wannan dawwa kuna da sanin sarsawa da yake la ilaha illallah tamna'ul ibadi min saqatullah. Ita la ilaha illallah nan ba ita ce take hana mutum ya shiga cikin fushin Allah madaukakin sarki ba, lam yu'assir sabqatud dunya matsawon wato kenan ba ta yi tasiri wato kenan wato kenan kasuwancin duniyar su ba, ani har hanyar neman duniyar su ba. Fa idza akharu qal ma lam yu'thiru sabqatud dunya, in ba su fifita wato kenan neman duniyar su ba, to la ilaha illallah za ta zama musu wato kenan ta musu magani tsakanin su da fushin Allah madaukakin sarki. Amma fa idza akharu sabqatud dunya, ga la ilaha illallah su suka fifita abinda suka sa a gaba na duniyar su, ko na neman kuɗi, ko na neman ilimi, ko na neman mulki, ko na neman ɗaukaka, ko sanayya, ko wani abu makamancin wannan, suka fifita ta sun makalu la ilaha illallah. Sannan wai suka zo a lokacin da za su ce ma mutane la ilaha illallah ruddat alaihi, sai a mayar musu la ilaha illallah nasu don ba ta zama ta gaskiya ba. Wa qala Allahu kazabtu, kuma Allah madaukakin sarki zai ce ƙarya kuke yi, ƙarya kuke. Saboda haka ƴan uwana musulmi mai nazari, ba mujarradin kalmar la ilaha illallah ba, a aiki da la ilaha illallah shi ma wato kenan wani abu ne, aiki da shi shi ma wato kenan wani abu ne. To yanzu abin la'akari shi ne nan Allah madaukakin sarki ya ce la nas'alannahum ajma'in, ko sai mun tambaye su kakka kabdinsu. To sai malamai suka ce kenan in haka ne kowa ranar lahira sai an tambaye shi, babu musulmi babu kafiri, babu al-muktasimu babu kowa ma, sai an tambaye shi ajma'ina la nas'alannahu ajma'in, da haka ni ma za a tambaye ni, kai ma za a tambaye ka, ke ma za a tambaye ki, kowa ma sai an tambaye shi. Haka ne, sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya yi nufin zai sa shi aljanna ba tare da wato kenan hisabi ba. Haka ne, yawwa wannan shine kamar abin da zahirin ayar take nufi. To yanda za mu samu matsala shine kafirai za a tambaye su kuma za a musu hisabi kenan, saboda ai kan kafiri shi can Allah ya ce fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Don haka su da ya kamata a ce da an ɗebo su kawai a tafi da su wuta, tunda ba ma amfani tambayar su. Amma kuma Allah madaukakin sarki ya ce kowa sai an tambaye shi, da a tambaye su malamai sun daɗi junan su sani akan wannan. Amma abin da yake ya bayyana shine cewa zahirin wannan ayan ya nuna kawai sai an tambaye su, amma kuma akwai inda Allah yake, saboda akwai inda Allah yake cewa waqifuhum innahum mas'ulun, in an kaɗo su ka za ta fi wuta da su wuta, sai Allah ce a'a tsaye da su tukunna, waqifuhum ku tsaye da su, ko me yasa za a tsaye da su? Innahum mas'ulun, lalle su ababen tambaya ne, za a tambaye su su ma akan abin da suka aiwatar kenan. Sannan Allah madaukakin sarki a wata aya cewa yi inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, don haka sai an musu hisabi, ba za su tabbata sai an riga duk ayyukan da suka aikata ɗaya bayan ɗaya, ko ne a faɗin laifin, a faɗin ko zulubi, a faɗin laifin, a faɗin zulubi, sai ai total, sai ai afsa ce ga nauyin zulubanka kuma aikin lada babu shi, wato kina sai a ce a tafi da su wato kina wuta. Mun fahimci wannan? To inda za mu samu matsalar shi ne inda Allah yake cewa wala yasalu an zunubihimul mujrimuna, mujrimai ba za a tambaye su akan zunubinsu ba, ba ma tambayar da za a musu. Nan ya ce wuhuyi nan masulun, nan kuma ya ce a inda ya mujrimai ne ba za ma a tambaye su akan zunubin nasu ba, ba za a tambaye su ba, don haka kawai dare za a tafi da su. Don haka shi ya ce malamai suka yi ta nazari akan wa'innan ayoyi. Kaduma inda Allah yake cewa ko yau mai izin la yus'alu an dhanbihi insun wala jannu, ba wanda za a tambaye shi akan zulubinsa ko dan adam ko aljanna a wannan lokacin a wannan ranar. Haka ne kamar yadda Allah yake cewa wala yukallimuhum Allah, Allah ba zai magana da su ba. To wannan Allah ba zai magana shi ba, zai tambaya za a yi masa, ba ma maganar da za a masa, kawai an zo kawai ya wuce kawai. Kuma ga inda Allah ba da wuce sarki yake cewa innahum an rabbihim kalla innahum an rabbihim yawma izin lamahjubuna, za a shama kanshe su, ba su babu Allah ranar tashin alkiyama. Kamar yana nuna ba za ma a yi musu magana ba, kawai wuta za a tafi da su. To kaga a nan in aka yi nazari akan abubuwan sai a ga to kamar akwai tanaqudun ma lana illa sukuta laha wa anna uzu bi maulana minan nari yadu bi kamsi ma'inin azjiru wujiyat ma balu haquda fi ru'i dinari. To ga amsa al-imam al-qurtubi yake cewa al-qiyamatu mawatin, ita ma tashin al-qiyama matsayi ne, ma'ana mataki ne, daga stages ne, daga wannan stage din za a tafi wancan stage din, daga wancan stage din za a tafi wancan stage din. Dan haka fa mawtun yakunu fihi su'alun wa kalam, akwai stage din da in an je za a yi tambaya, za a ba ku mutane dama su yi magana. Mun gane? Yawwa, kamar interview da za a yi, annan za a yi tambaya akan abu kaza, can za a yi tambaya akan can za a kuje wuri kaza, can za a kuje wuri kaza, a wannan bincike ne akan abubuwa da yawa na rayuwa, ko ba haka ba? Don haka akwai inda in an je tabbas a kiyama din za a ba da mutane dama su yi magana, kuma za a tambaye su, kuma a ba su dama wato kenan yin ansa. Wa mu'minu la yakunu zalika fihi, amma akwai sai inda sun je sai dai su shiru kawai, ba ma wanda zai kula su, ba za a tambaye su komai ba. Haka ne Ikrima yake cewa al-qiyamatu mawatin. Ikrima ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirin Al-Qur'ani na tabi'ai yake cewa lalle tabbas bada tashin al-qiyama matsayi ne, yus'alu fi ba'dihha wa la yus'alu fi ba'dihha, akwai state inda in ka je za a yi maka tambaya, akwai inda in ka je wato kenan ba za a yi maka tambaya ba. Don haka kenan wa'annan ayoyi wa'inda suka nuna cewa za a yi, to akwai gurin da za a yi tambaya. Wa'inda suka cewa ko ba za a yi ba, ko gurin an je barazana ce zunzurutunta, ba dama wato kenan a kula mutane ba. Don haka Abdullahi bin Abbas, Allah madaukakin sarki, da ya tambaye ta a gare shi yake cewa la yasalu su'alan iktibari wasu ilami, ba dama a tambaye su, in ma za a yi tambayar wato kenan abinda ake nufi, ba za a musu tambayar neman labari ba, ko kuma neman sanin wani abu, tunda ai Allah madaukakin sarki ya riga ya san kaza, ba za a ce ko san kaza kaza ko aikata kaza kaza ba, a'a komai da suka yi is on record, dai da ma wato kenan will be on record, yana kan record kenan, ko saboda Allah madaukakin sarki wato kenan babu abin da ya buya a gare shi. Amma za a musu tambaya ne su'alu takri'i wa tawbiki, tambaya ta kwankwasa, a ce ma sanaka kun fi sakar, ya aka kuka shiga wutar sakar, me yasa kaza kaza ya faru, kaza ita tambaya ce. Amma kuma ana neman ansa a gurin ku, in sun bada ansar ma ana bukatar ta, ko da sun ce lam nakum minal musallin wa lam nakum nad'imul miskin wa kunna naqulu ma al qa'idina hatta azana al-laqin, to fa kuma ta fa matan fa hum shafa'atu shafi'i. To saboda haka wato kenan irin tambayar da za a musu wato kenan tambaya ne irin wanda take ta kwankwasa, za a yi musu ranar tashin alkiyama. Mun fahimci wannan? Don haka za a yi tambaya ranar tashin alkiyama kuma yadda zahirin wannan aya da muka karanta ya nuna, amma akwai gurin tambaya, akwai kuma gurin da in an je ba za ma a tambayi mutum ba, za a kalle shi ba, za a saurare shi ba, sai a bar shi da baƙin ciki ya ta cinsa kuma duk abin da ya kawo shine bai tsaya ya bada la ilaha illallah hakkin ta ba a gidan duniya. To Allah ya kiyaye mu. To mu ji mallam.
Amma kanu ya'malun.
Da aka tambayin da za a musu amma kanu ya'malun akan ayyukan da suka kasance wato kenan suna aiwatarwa a gidan duniya. Za a tambaye su dukkan su ɗaya bayan ɗaya ko yawwa saboda kan wanda Allah ya ce sun mala tus'aluna wa idzan anil na'im da kuma inda yake ta lanas'alannahum ajma'ina za mu tambaye su to duk akan dai mutum abin da ya aikata ne don haka kenan yanzu kamar an ba mu satin ansa ne za a yi tambaya akan me muke yi da haka kowa duk lokacin da kai wani aiki ka tare da ansa sa duk abin da kai ka tare da ansa da za ka bi mala'iku ranar tashi alheri tunda Allah ya ce za a tambaye su amma kanu ya'maluna akan abin da suka yi abin duk abin da za ka yi ka tare da ansa za a tambaye ka tabbas za a tambaye ka akan wannan abu to mu je
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين
الله مدوكاكين سركي يتي فاصدع بما تؤمر دون هكا كتساغي غسكير ابين داك امرشي كديشي اي فاصدع بما نا اجهار كبينا بما تؤمر دا ابين دا واتو كينان اكا امرشي كديشي كينان كو يوا ابين الله مدوكاكين سركي امرشي كديشي معنا شيني da annabi sallallahu alaihi wasallam kasance da awassa a goyeki baya kira mutum sai wanda ya aminta da shi cewa babu matsala sai ya same shi masa bayani masa bayani in ya karba alhamdulillah in bai karba ba ma yana jika babu matsala tsakanin sa da shi sai wanda ya aminta da shi sai kuma sahabban sa da suka karba irin su Abubakar wanda su ne fara musu su kuma suke bi kaga da ti fada na farko wanda ya fara aminta da shi bayan ya fito a cikin gidansa sayyidina Abubakar ne Abubakar kuma da ya karba wanda ya fara aminta da su su ne waɗannan goma da aka musu bishara da aljannan nan sayyidina Usman sayyidina Talha da Zubairu da Sa'ad da Sa'id da Abdurrahman da Abu Ubaida duk waɗannan sayyidina Abubakar ne ya jawo su duka banda sayyidina Umar banda sayyidina Ali sayyidina Ali ya musulunta tun a cikin gida ko sayyidina Umar ko sai da aka ja da shi tukun na sannan ya musulunta amma wa'annan duk abokan sayyidina Abubakar ko da ɗaya ya jawo ne da haka ya kaga Allah to amma da aka zo nan gurin sai Allah madaukakin sarki ya ce musu fasdadu wa tubar ai wato kenan ka bayyanar a fili abinda Allah madaukakin sarki wato kenan ya umurce ka kana yi wato kenan ka bayyanar da addinin ka wato kenan a fili ya zama ka aiwatar da shi da kana yin sabo ko to yanzu ka fitar da shi fili Allah madaukakin sarki yace ne wa arid anil mushrikina kuma wato kenan ka kau da kai wato kenan gabarin mushrikai in an ce ka kai da kai gabarin mushrikai wato shine wato kenan karka damu da zagin ka da suke yi za su zage ka ko kai kuma baka ji ba za su maka waraka ce kai kuma baka gani ba ka ji kuma baka ji ba ka gani kai kuma baka gani ba kai overlooking ba don koyo ba saboda wata maslaha ana hakuri da wani abu saboda wani abu idan suka tada kayar baya a daidai wannan lokacin za a iya murkushe su tunda su yan kadan ne kuma jama'a ba su koyince su don haka ba za a yi sympathizing da su ba sai a ce yan tawaye ne yan kaza-kaza ne sai a murkushe su amma lokacin da suka yi karfi duniya ta san su ta fahimci abin da suke kai har aka gane cewa gaskiya suke faɗa da wanda ya yarda da su da wanda bai yarda da su ba to a lokacin za su iya ja da kowa kuma in an taɓa su wanda ba tare da su ma zai iya sympathizing da su saboda ya san cewa zaluntarsu aka yi ga halinsu ga ɗabi'arsu ga menene da sauransu don haka yanzu abin da aka ce shi ne a'rid anil mushrikina ka kau da kai wato kenan gabarin mushrikai yawwa kafin ayar aka soke ta da faqtulul mushrikina haifa wajatuhum go huti ya ki mushrikai duk inda kuka same su don haka Allah ya train su a hankali a nan tarko da hakuri sabran jamila fasfa safil jamil da sai sauran irin wa'annan gurin har da lokacin da aka zo aka ce wato kenan an ba su dama su bayyana addinin a fili to kaga an kara musu wato kenan karfin gwiwa kuma a lokacin gaskiya sun taru sun kara yawa irin su sayyidina Umar sun musulunta irin su sayyidina Hamza sun musulunta sun samu karfin gwiwa wato kenan da sauransu ce sai Allah da zai kice su bayyana kuma wato kenan su kauda su mayar da addinin nasu su kuma yi hakuri to sai ya ce me
inna kafainakal mustahzi'in
Allah madaukakin sarki yace inna kafainakal mustahzi'in mu za mu maka maganin masu izgilanci kaga da yace masa musulunci hakiki babu abinda Allah madaukakin sarki zai dora mana koda da matsala a cikin sa to a cikin annabin da ya dora mana biyayyar mu din kuma Allah zai kawo solution a wannan abu mu na mu abinda muke bukata kawai biyayya mai imani mai yadda kaga aka ce masa sabon su bayyanarwa addinin ko lokacin likici ne amma lokacin bayyanarwan yayi to yanzu musaziyun za su zare kibiyarsu na harbi kenan ko sai Allah ya cikarka da mu da wannan inna kafina kal musadina dami maka maganin masu izgilaci
الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون
سوى أن المستهزئون ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم إزجلتي أكن دعور ديكي الله مرحب كذلكي كشوا زي ما سمع غنوسو سوى الذين يجعلون مع الله إله آخر وان سكا ساوان أبو مبوتا تعالى الله مرحب كذلكي واتو كنان suka dauki wani abun bauta daban tare da Allah madaukakin sarki yana abun bauta suka kara wani abun bauta a kansa ko kuma suka aje Allah madaukakin sarki suka dauki wani abun bauta wato kenan daban dan haka Allah madaukakin sarki ce ka dauka bai abin nufi shine yanzu ka je ka kautar abun a fili su da suka maka magani amma suke maka izgilanci yanzu za mu maka maganin su karka daga hankalinka mun fahimci wannan yawwa su akwai special group wato kaman wannan ana training din duk wani mutumin da yake da'awa ko yake kokarin daura mutane akan gaskiya zai iya fuskantar matsala yawwa ya bi ta a hankali akwai lokacin da zai zo ya fitar da ita idan yana nan akan gaskiyarsa to duk wanda ya zo zai ci karo da shi akan wannan Allah madaukakin sarki zai taimaka masa wajen kauda wannan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa za mu maka maganin su tarihi ya nuna cewa sun kai wato kenan kamar mutum biyar wanda musamman ana kiran su Qur'ani ya kira su da suna al-mustahzi'una masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam izgilanci ko kuma masu yawa Qur'ani izgilanci aikin su kullun su wawaitar da kwakwalan mutane dan kar a fanci annabi sallallahu alaihi wasallam kullun campaign din su kenan suna aikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce sun kai mutane guda biyar a cikin manyan mutanen Makka ɗaya daga cikin su shine Walid ibn Mughira ku gabawan Allah nan Walid ibn Mughira baban fa Khalid ne muke cewa Khalid ibn Walid wannan Khalid ibn Walid wanda gurzon da yawa addinin musulunci aiki amma kuma kaga baban sa Allah madaukakin sarki da ya ga dama yake ko yawa dan sa zai zo yana karanta Al-Qur'ani yana karanta inda Allah madaukakin sarki yake magana akan Khalid ibn Walid saur fi qahu sauda innahu fakkara wa qaddar ko kuma zarni wa man kana katu wahidan haka zai karanta amma tsabar imanin sa zai karanta haka kuma zai wuce to kaga shi Walid ibn Mughira yana daga ciki shine kusan babba ma a cikin su sannan akwai As ibn Wa'il wanda ɗaya daga cikin mutanen da ake cewa me yasa ba a saukar Qur'ani a gare shi ba tunda su ne manya sai a ce a rasa za a wanda za a ba Qur'ani in Qur'anin gaskiya ne sai a bi Muhammadu As ibn Wa'il yana ciki akwai al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad wanda ake ce masa Abu Zam'a shi ma yana daga cikin mun samu guda nawa guda uku sannan akwai wani Aswad din kuma ana kiran sa Aswad bin Abdul Yagusa Abu Yagusa wannan wala Yagusa wai uka wai Nasr din nan ko shi bawan Yagus ne maimakon ya zama Abdullahi to shi wannan yana daga cikin mun samu na akwai kuma al-Haris bin Talatila shi kuma shi ne daga wata kenan na biyar ɗinsu to duka waɗannan mutanen guda biyar da muka karanta ɗin nan gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya halaka su gaba ɗayansu a kusan lokaci ɗaya wani ƙauli yake ranar Badar Allah madaukakin sarki ya halakar da su rana ɗaya wani ƙauli yake cewa kafin ma Badar ɗin saboda izgilancinsu wato kenan Allah madaukakin sarki ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama maganinsu yadda aka yi kuma shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam suna dawafi a Makka sai ga mala'ika Jibril ya zo don haka da ya tsaya a guri zai zo a sifan mutum ko su mutane suna kallo mutum suka ga ya zo ya tsaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane Jibril ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je tsaya wato kidan tare da Jibril din ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wam yatufuna bil baiti fa qama wa qama rasul sallallahu alaihi wasallam fa marra bihi al aswad da yazo ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo sai ya tsaya tare da shi to sai aswad bin abdul muttalib sai yazo wucewa shi ma dakin kaba sai jibril ya ce wannan fa sai ta mugu kenan wannan an mugu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jibril wannan yana ɗaya daga cikin manyan mugayen dan haka mala'ika jibiru rama fi wajhihi bi warqatin khadra fa amiya waraja waj'at aynahu aynahu sai wata yar karamar takarda haka a hannun jibrilu koriya sallai dan jefa sai annabi mala'ika jibril sai dan jefa ta kada haka fur ta tashi sai ta dan bige idon sa don haka kafin minti nawa ido ya kama ciwo 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 kankace me ya rasa idon sa ta haka ya makace kai yana da ciwo ido yana ciwo fa ja'ala yadribu bi ra'sihi jidara aka kama shi aka tafi da shi gida yana buga kan a jikin gini yana buga kan ana rike shi yana buga kan aiki sai da tasa ta same shi kaga wannan Allah madaukakin sarki ya hutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sharrisa shi yana an tafi da shi gida kuma kafin ya mutu a can din marra bihi al-aswad bin abi yagus sai aswad bin abi yagus shi ma sai ya shigo cikin dakin kaaba yana tafiya shi kenan jibril yana gare sa ce wannan ba yace shi ma shi agin kenan wannan dan uwan ɗaya kenan eh dan uwan ɗaya kenan dan haka sai jibril sai dan wani abu haka sai tun idan cikin sa to shi kuma wani wani ga toha masa haka shi kenan take sai kishirwa ta kama shi dan haka sai ya dinga neman a bashi ruwa ya fadi ruwa 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 ana diba ana bashi yana sha ciki yana aunuwa ruwa a cikin jog ya shanye a cikin jog ya shanye ciki yana aunuwa kuma ba zai tsaya minti ɗaya ba face yana neman ruwa aka jije shi dai gida aka ji aka dinga dura masa ruwa 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 har sai da ciki ya fashe saboda shi ma ya tafi don haka Allah madaukakin sarki yayi magani na nawa na biyu suna nan annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril a tsaye a cikin ɗakin ka'aba marra bihi walid bin mugira sai ga walid dan mugira ya shigo shi ma don haka fa ashara ila athar jurhi bi aswal ka'bi rijli da yana shigowa sai jibril ya ce ga wani mafa shi din menene sai ce wannan shi ai babban ma kenan eh babban mungu kenan ko yawa wace ba sa ganin jibril annabi zanzala ne ke in sun gan shi ma a sifar mutum sun gan shi ko wasan me suke faruwa ba don yana tsaye da mutum ka zo ka gani me ya faruwa muna tattaunawa mu ka zo za ka wuce abinka ya ce wannan wane ne a cikin jama'a ko ya ce wane ne ya ce wannan wane kenan eh ce shi ne ma babban wannan walidi dan mugira kenan babban arnan kenan babban arnan kenan kuma dama ya kasance wato kenan wa kana asabahu qabla zalika bisinina dama akwai rauni a kafarsa shekara da shekaru a kafarsa ya tabbata ka wani abu kaman kaya mun gane wannan don haka da ya shigo a matsayinsa na babba sai ya shigo da kwarjallansa ya ɗauro gyautansa yana tafiya yana jan kasa buzu 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 kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya ce girman duk wanda yake haka da girman kai ko man jarra izalahu kuyala yawwa ba zai shiga aljanna ba to su haka suke saboda isa sai kai bangajeje kana tafiya fofofofofof sada haka kai tafo da shi annabi jibril sai dan nuna kafarsa sai tun wani raunin sa to ashe akwai wani mutum shi kuma da kibiyarsa tana gefensa da ya zo shi kenan sai wannan kwarjallan nasa sai dan taba kibiyar wannan mutum sai ya zaro ta sai ci gaba da tafiya kawai sai ta makale a jikin abin da yin kibiyar fika fikin na tana sai ya makale a jiki saboda haka sai ya ja da ya ja sai kibiyar tana haka a tsakanin kafarsa, tana haka a tsakanin kafarsa, sai ta dan cike shi a daidai gurin da ya taba wato kinan taka wannan abu na din. So da aka sai rauni sai ya fara kumbura kafa, kumburi, sai ciwo kafa dai aka tashi wato kinan aka tabe shi gida. Dan haka shi ma haka nan wato kinan sai sanidiyar mutuwansa. Guda nawa sun mutu? Guda hudu. Sora nawa? Sora daya. Sora Asibi ne Wa'il ko? To shi ma haka ne. Ya shigo cikin masallaci, Jibril sai tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan fa yace ai shi ne ɗayan. Ɗayan shi ne wannan, shi ne. To shi ne Ara Asibi ne Wa'il ko ashara ilayhi ila akmas rijli. Shi ma kafansa Jibril yayi nuni. Dan haka fakara ja Allahu marin lahu hirul taif. Yana nuna kafarsa, sai ciwo ya kama shi, maza sai fita sai hau jakinsa sai kama hanyar wato kenan Daifa. To haka sai da yaje wani guri sai daure raƙumin ya sauka sai ya taka kaya a saitin gurin. To shikenan shi ma sai kafa wato kenan sai ta kumbure. Dan haka shi ma Daifan da bai je da rai ba kenan. To waɗannan mutane guda biyar su ne ake kiransu almustahzi'una. Allah ce inna kafainaka almustahzi'in, zamu maka magani mu da kanmu zamu maka magani albu. Kan yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wani abu? Bai ce musu wani abu ko? Yau dan haka mutun ya ji tsoron yaki da addinin musulunci, yaki da masu da'awa, yaki da gaskiya, mutun ya ji bai san ta ina za ta. Jibril yana zanne ai yana tsaye suna tadin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafin awa daya Allah ya yi saitin wa'annan abubuwan duka an riga an gama da su. Don haka yanzu da awar musulunci sai ta samu sauki, saboda haka sai ta samu sauki. To mu je mallam.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
الله بارك فيك كذا ولقد حقيقة نعلم والله مؤمن سنشوا أنك شوا كي محمد يضيق صدرك بما يقولون وين المستهزئون إننا تبند سكي فدا جينا مكو كنش أشكن زوج شركة كي نمي غسكيا كي نكمي كيران سوزا غسكيا tausaya musu kake yi wuta zaka fitar da su a ciki aljanna za su kai ka amma kai ne abin zagi kai ne abin walakantawa kai ne ake dabbara maka makida ta ko ina. Don haka wannan al'amari dole zai dama Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na dan adam. Don haka abin ya masa ciwo a cikin zuciyarsa, ya takura masa, ya kuntata masa. Allah madaukaki zai kici na san wannan din. Na alamu annaka yadi kusadaruka, mun san cewa girjinka yana takura yana kuntata bima ya kuluna adalin wato kina abin da suke fada. Yawwa, don haka karka damu, karka ce ba mu san wannan ba, muna sanar da shi, shi ma za mu maka maganin sa. To mu je.
Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin.
Allah barkwaki zai ce fasabbih bihamdi rabbika, karka damu da wannan, bari mu baka magani. Kai tasbihi wato kenan da gode ubangijinka, mana ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhanallahi wa bihamdihi, ko kalimatani khafifatani ala lisani faqilatani ay habibatani ila arrahmani faqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. To haka Allah barkwaki sarki sai koya masa wannan abu da zai dauki hankalinsa. Yawwa, kaga da an tarraba shi akan sallah, sallar qiyamul layli, to ba a gama wannan ba, yanzu an kara masa wani abu. Zamo ake kara masa damuwa a cikin al'umma, zamo Allah madaukaki zai kara masa wani abin da zai iya daukan hankalinsa ya bashi kuma wato kenan nutsuwa. Don haka yake cewa ila qurrata aini fi salati, da ya sauran su. To yanzu Allah ya kara masa ce fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi da godewa ubangijinka, wa kun minas sajidina, ka zama daga cikin masu yin sujada. So ya masu sajidina, asajiduna masu sallah ko? Ka zama daga cikin masu yin sallah, ka zama daga cikin masu yin sallah. Wasu malamai suka ce abinda yake zuwa kwakwalwar mutane da an ce hukumin sajidina shine wato kenan sujada da muke magana sallah. Ga sarki malamai ma haka yace, da suka ce a ana nufin sujada irin ta karatun alqur'ani. In ana karatun alqur'ani, idan ka zo guri kaza da ake sujada ka fadi kai sujada, to ka zama daga cikin su. Kar ka zama cikin wanda suke karanta alqur'ani su zo gurin sujada ba su yin sujada. Don haka wasu in sun zo wannan gurin suna yin sujada. Wala a warshi muna yin sujada a gurin nan. To wasu daga cikin malamai suna yi wannan, in sun zo gurin wannan gurin tabbas sukan fadi su yi sujada. don Allah ta'ala ala don mu je mala
wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin
Allah madaukakin sarki ce wa'bud rabbaka ka bauta wa ubangijinka kaga nan matauhi rububiyya ta shigo ko wa'bud rabbaka Muhammadu ka bauta wa ubangijinka kai ma'ana shine kai lazinci bauta wa ubangijinka kai ta bauta wa ubangijinka hatta yatiyaka al-yaqin har wato kinin yakini yazo maka idan yakini yazo maka shikenan inta al'amur kinan ko yawwa saboda anan umurni ne da Allah madaukakin sarki wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bauta ubangijinsa har sai yakini yazo masa kuma menene yakini yakini shine al-mautu ko shine wato kidan mutuwa wasu kuma suna fassara shi da cewa yakinin nan shine wato gidan ka samu sakankan cewa da nutsuwa a cikin zuciyanka Allah madaukakin sarki shine Allah shine menene da sauransu to idan sun samu irin wannan an samu fassara ta san zuciya idan suka kai wannan stage inda cewa yanzu ya samu yakini to yanzu hatta dama ne haiya ce a kaidar larabci ko yau kai tabbata abin gijin ka har yakini ya zo maka dan haka da yakini ya zo musu a cikin zuciyarsu shikenan sun daina bautar ubangiji sai ga mutum yana nan ga shi babban malami ga albajirai kaca-kaca tare da shi sai ce ai yakini ya zo masa yau an taba samu wani malami yana jira su dara kidansa Mahmud Muhammad Taha ko ya daina sallah ya daina azumi ya daina zakka ya daina aikin haji ya duna duk wani abin da ka sani na ibada akramaka Allah biya ce ai kad atani liyaqinu amma ta karawun alqur'ana Allah bada bin yake wa abu rabbaka hatta yatiyaka liyaqin yawa wa kad atani liyaqin yaqini yazo bana shakka akan komai na alqur'ani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya da dasu yanzu na samu yaqini sai kedan sai daina komai eh ya shiga cikin dalibi ga zira ko eh idalibi ga zira to ka gani sarkin malamai ce hatta yatiyaka al-yaqinu kuma wannan shine abin da wato kidan kyakkyawan fassara yake a kansa hatta yatiyaka al-yaqin wato kidan sai in yaqini ya zo maka ka bauta wa ubangijinka to amma me yasa bai ce wa abudu rabbaka ilal abadi ba saboda kalmar abada a larabci za ta iya daukan ma'ana guda biyu inda Allah gida ba zai ce wa abudu rabbaka abadan ko to abadan din tana da kalmomi guda tana da ma'anoni guda biyu na farko abadan la hatma tabbas cewa ita wannan lafzul abadi lafzun har abada din nan zai iya zama lahazatan wahida lokaci daya sannan kuma zai iya daukan wato kenan har abada din mun gane wannan amma abinda ake nufi a ran shine wato kenan istimrarul hayati istimrarul ibadati muddatul hayat ana son kai tabautan Allah kai tabautan Allah kai tabautan Allah iyakar rayuwarka ba ku ganin bawan Allah nagari Isa dan Maryamu alaihi salatu wassalam yake cewa wa ausani bis salati waz zakati ma duntu hayyan Allah ya umurce ni da nayi tayin sallah nayi tayin zakka matsawai ina da rai ko kaga wa kusa ni annabi Isa sanin yakin amma yace ga abinda Allah ya ce mini nayi ta sallah nayi ta azumi ko nayi ta zakka ma dumtu hayya matsawai ina da rai to wannan abu yana kaina don haka mutum matsawan yana da rai sai malamai suka ce in dai akwai hankali a jikin mutum to ko yana kwance sai yayi sallah ko yana kwance ba lafiya ba zai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sauƙin musulunci yace kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba sai kai a zaune idan ba za ka iya ba sai kai a kwance so ko kana kwance sai kai sallah saboda ibud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqinu ka tabbata wa ubangijinka wato kenan har sai yaqini wato kenan ya zo maka mun bayyana wannan yawwa saboda shi yasa aka ce hatta yatiyaka al-yaqinu kalma ce wadda take tafi mubalaga akan a ce abadan saboda abadan kamar yadda muka faɗa a baya zai iya zama wato kenan zai iya zama lahaza ɗaya ko za ka malaman malikiya suke cewa idan mutum ya ce wa matarsa ballattuki abadan na sauki har abada to yanzu ta tafi kenan zaki uku ne ko zaki daya zaki daya ne to da wani dalili saboda abada zai iya zama lahaza daya
zai iya zama mota miliki ba
shi ne mota miliki na ai to ai saboda gudun ihtimal din to bayanin sai yace maka daya nake nufi ya zama daya kenan ko ya zama akwai ihtimal zai iya daukan har abada zai iya zama lahaza guda daya misali sai yace maka da nace mata na sauke har abada ma'ana wannan saki ɗayan har abada ya tabbata eh da nay saki ɗaya har duniya ta nade wannan sakin yana nan kuma haka nake nufi don haka akwai sauran na saki biyu ko adawa min da matata
shine ba ni
ga zuciya eh shine ba ni ga biyu ma yace na sauke saki biyu har abada to biyu ne suka tabbata in yace na sauke saki biyu har abada saki biyu suka tabbata ko don haka ana buƙatar bayanin sa amma duk da haka in yace mun rabu har abada bai ba zan saki aure ba aure tsakanin na da ita shikenan to wannan kuma ya zama saki uku kenan yake ne wallahi ta'ala a'lam to shi yasa sai malamai suka ce kenan ashe hatta ya ce yaqin kalimatu yaqin ablaq min kalimatil abad huna tafi wato kenan zurfin balaga wato kenan akan abin nan yawa saboda haka wannan tafi balaga mun fahimci wannan yawa sannan daga cikin dalilin da suke nuna cewa yaqini yana nufin mutuwa ne aka ce al yaqinu al mautu ya za mu yi mu tabbatar da wannan yanzu dai mun ce wa abu rabbaka hatta ya kal yaqin ila al mautu tamam me dalilin mu akan wannan daga cikin dalilan da suke tabbatar mana cewa al yaqinu anan ana nufin mutuwa ne akwai hadisin ummul ala al ansariya lokacin da usman bin maz'un Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ai mun san Usman bin Mas'ud ko ɗaya daga cikin mutanen Madina wanda suka garbe Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kuma taimaka masa iyaka karfin su kuma suka zanna suna kwana suna karatun Alkur'ani suna ini suna azumi aikin su kenan kuma ma yana wasu suka ce yana daga cikin mutanen da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su dama su yi tabattuli saboda kawai ba ruwan su da duniya auren ma ba za su yi ba sallah kawai azumi kawai ko yana ibada har suke cewa yana ibada kamar mala'ika to lokacin da wannan bawan Allah Usman bin Maz'un ya rasu ita kuma Ummul Ala ta riga ta san shi ta riga ta san ibadan sa ko sai ta ce wato kenan lalle wannan bawan Allah Allah madaukakin sarki yayi maka rahama shahada ta a gare ka shahadati alayka an akramaka Allah Allah madaukakin sarki ya karrama ka ya mutunta ka abinda ta gani da idanta kuma shaidanta ta yi kenan akan wato kenan abinda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata da ka ta tukunna amma Uthman yana nufin wato kenan wannan Usman bin Mas'ud din nake ko yace faqad jaa hul yaqinu hakika yaqini ya zo masa yanzu da ya mutu kenan ko yanzu kenan al yaqinu menene mutuwa kenan saboda kai ce amma shi Usman bin Mas'ud hakika yaqini ya zo masa wa inni la arju lahu alkhaira kuma ni ina masa addu'a Allah madaukakin sarki ya rantsar da shi da alkhairi ma adari wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yaf'alu bihi amma ina manzon Allah amma ban san me zai zama makomansa ba lokacin kafin Allah ya sanar da shi kenan ko amince farko mun dawo su Madina ne ko shi da kansa yana cewa ma adare ma yi alibi wa labikum eh ban san me zai faru da ni ba musa amma daga ba Allah madaukakin sarki fa ya sanar da shi cewa shi dan aljannan har ma ba ma shi kansa ba ya sanar da shi wasu daga cikin sahabban sa ma aljanna zai ce wannan kai ma dan aljanna ne kai ma dan aljanna ne kai ma dan aljanna ne ko ya ware mutum goma ma wanda ya fara musu bishara akai tsaya na amana ce musu ashratun wal mubashirin lahum bil jannati sannan bayan su ma fa ya ware wa izir sahaban da Usaini yace sayyida shababul janna Allah ne ya sadar da shi sannan ya ware ɗan yakin Badar yace duk wanda ya je yakin Badar ya je abin da ya gada ba Allah ya gafarta masa da sauran su yawa to amma a wannan karon na farkon sai yake cewa amma Usman fa kada ta huli yakinu Usman dai yanzu kan tabbas wato kidan yakini ya zo masa dan haka wa abud rabbaka hatta yatiyaka yakin shine ba lokacin da zaka ce yanzu ka kawo iyaka ibada shedan yana amfani da irin waɗannan abubuwan kamar yadda cusa wancan malamin Mahmud Muhammad Taha da yawa daga cikin manyan mutane da baya wanda suka sa san zuciya cikin lamarin su irin wannan san tsin ya ɗebe su kuma fatar problem din shine wani lokaci idan san tsin ya ɗebe su to yakan ɗiba duk da almajiran su sai kaga duk sun mishi in malami ya karkata na sai ga duk mutane ya ɗebe mutane da yawa yanzu mai tsine da ya karkata wani guri ba ya ɗebe jama'a ba almajiran su akan mummunan tawili ba ko ba haka ba Muhammad Yusuf da ya wani mummunan tawili bai ɗebe jama'an sa ba da dai sauran su Allah ya ji kan magabatan mu sai suka ce mana Imam Shafi'i Imam Malik Abu Hanifa ko wa Malikun wa Shafi'un wa Ahmad Abu Hanifa ta Imam Tabi'i Allahu da min rabbi wa rahma wa liktilahu ni'matan lil umma sai suka ce mana duk abin da ya saba ma alqur'ani da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kun ji an ce mu muka fara to ku jefarta abin da suka karantar da mu shine su komar da mu zuwa ga alqur'ani ba su ko karantar da mu su ba ya zama su ne muke bi ba gaskiya muke bi ba kun ga adalcin da suka mana suka ce duk in idza khalafa hadisi kalami ko alhaditha farmu bihi garal haid in dai magana ta saba mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to ku jefar da shi ta ko kuma su ce idza sahhal hadisu fa huwa masabi duk lokacin da aka ce hadisi ya inganta to ni shine mazhaba ta inji su yawa dan haka magana annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mazhaba ta ko ni ne na fada ko ban fade ta ba akan ta nake abin da nake to saboda haka yanzu wannan Muhammad Mahmud Muhammad da hada ya karkata tabbas ya dibi mutane irin su Mansur al-Hallaji wanda zai ce an Allah mafi jibbatu kace mafi jibbati illa Allah kaga da lokacin da za su dibi mutane su tafi da su shi yasa kullun ake cewa mutane a haddin addinin nan namu alqur'ani ne da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da su ko maganganun da suka dace da su shine maganar da zamu aiki da ita idan aka saba sai mu sake mu mutum sai ji ai ta fama ko ba ka ba mu dai ba ma can ko yawa fa da taha na kira dan haka babu ajira kai in ma da mai jira mu kan mun yi gangara ko ba ka ba mun tafi akan wannan mu bi wannan wato mu bi wannan wato wannan ba namu bane ko yawa Umar bin Abdul Aziz khalifatul rashid ko al-khalifatul khamis kamisul kulafa ur-rashidi yake cewa kai ni abin yana bani mamaki na mutane mara aitu yaqinan ashbahu bishakki min yaqinin nasi bil mauti a duniyan nan yake cewa ban taba ganin yaqini wanda ya kama da shakka a gurin mutane ba sama da mutuwa sama da mutuwa abin da yake tabbas ne amma mutane kaman suna shakkar sa ban taba ganin irin wannan abun kaman mutuwa ba mutuwa tabbas ne kowa ya yi ittifaki tabbas ne kowa ya yi ittifaki gaskiya ce amma mutane su tsaya su yi aiki dan mutuwa sun tsaya sun bada rayuwar su ka inda na inda duniya kaman ba za su tafi ba yace kai wannan abin yana bani mamaki yana bani mamaki mutane ba su damuwa da wannan yani ka annahum shakuna yana fi kamar mutane suna shakka akan mutuwar kanta ba sai da za a mutum ba saboda me yanzu ne za mu kai mutum kabari mu dawo a gurin za ga mutane harkar wayoyin su suke yi wani yana facebook wani yana kaza da sauran su gurin da muke neman ibada za ka hankalin mu me yasa masallatan juma'a a wurare da yawa ba a zuwa sai liman ya hau kan mimbari sai mutum ya liman ya hau kan mimbari mutane suna can su zo su tsaya daga can su dan sa sallah su sallah su tafi abin su amma abubuwan da ake samu a juma'a wannan ba damuwar su bane kamar muna shakka wato kina cikin abin na taba gani wani mutum liman yana kan mimbari yana sahun gaba amma yana tabowa wasu wani abin da gani da ido na a sahun gaba na masallaci ya kai dan zarawa san ya kai haka 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 ya bude ya karanta sannan da mai sai dan haka dan ya tura ansa wani abun kan wannan hadha ma ra'aitu bi ummi ainiya wallahi liman yana kan mimbari kuma yana kuduba kuma ya mutu yana sahun gaba da dai sauran su kaga an dawa a mutuwa kaga yadda muke kaje gurin zaka ga kowa kikit duka yakinin mu ya riga ya tafi kuma gobe ma za mu suntumi mutun ɗaya mu kai jibi ma za mu suntumi mutun ɗaya mu kai ko wata ranfa to eh Abu Muslim al-Kawlani Ruya Jubair bin Nufair an Abi Muslim al-Kawlani annahu sami'ahu yaqul inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Abu Muslim al-Kawlani ke cewa ya ji wato ke da ɗaya daga cikin sahabbai yana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma auha ilayya an ajma almala ni Muhammadu Allah bai mun wahayi ya zama rayuwa ta kawai tara dukiya ba ne ta tarawa ne ta tarawa ko ba haka bane don haka Ali Zain al-Abidi yake cewa liman ya ayyuhal magarur tahawi ya karu dadde awa kake ta tattarawa ne min al-wafar al-muwaffar wal athafi kaya ka tara nan shaguna nan kaya gado nan katibu nan me ka tara dukiya ta ko ina satun da gairar mahmudin faridan da sannan zaka tashi kai kai daya dauke ka ba wanda zai ce maka madalla da ka tara mana wannan kai kai kokari wallahi sabu wanda zai ba ko za a dauke ka kai kai daya tal a bar dukiyar gaba daya daidai lokacin da za a dauke ba zai ci kai babu ka kyauta mana wallahi da ka tara mana duk ko godiya ba rasu maka ba za ka tafi kai kai daya sai a kai ka aje ka a barka a cikin wancan gurin fil iqabi aw fil hisabi aw al iqabi za ka je ka fuskanci hisabi mai kyau ko kuma wato kana ukuba wanda take wato kenan mamuniya amma za ka je ka fuskanci kenan ko wa yakzuluka alwasiyyu bila wafa'i wa qawluka turrihat misl ar-rasasi in ma kai wasiya kace ina mutu kaza kaza ina mutu kaza 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 alwasiyyu din zai iya zai ba ka tafi ba tunda ka tafi ga menes zai iya ha'intan ka maganan kuma turrihat misl ar-rasasi za a jifa da ita kaman bullet in an harba bullet put ya tafi din nan ko haka maganan ka za a jifa da ita put sai abinda aka ga dama wato kenan azarta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki bai min waya bai min wasiya ko wahayi da in tara dukiya ba wa ana kuna milal tajirina bai kasance bai min wasiya cewa zama daga cikin masu kokarin tijara dole he sun tara dukiya a nan yau walakin auha ilayya amma Allah madaukakin sarki ya yi min wahayi yace min sabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidina kai tasbihi da godewar ubangijinka kuma lalle ka zama daga cikin masu yawan sujada a Allah madaukakin sarki wa abudu rabbaka hatta ya tiyaka yaqimu kai ta bauta wa ubangijinka har sai lokacin da wato kenan yaqini ya zo maka to mu ji alarma lokacin to alhamdulillah mun zo daidai kenan eh mun gama sura mai albarka lokacin go yayi alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙon ka gafarta mana ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara
Allah wadda gugu zai yace wa huwa allazi yursil ar-riyaha ko nushran baina yaday rahmatihi ko bushran baina yaday rahmatihi ata idza kala sahaba zikalan sukunahu li baladin mayit kai yawa saboda haka duka alkhairi a duka alama akwai alkhairi cikin